بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب، واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبود قوديا كنت بتقع الله سبحانه وتعالى ما يكوى ما يكوى ما وند يجا كوانا مزوى وانا سافيا مي البركة سافير ثلاثة شاشر جوات رمضان هجرا من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1441 wanda ya daidai da 12 ga watan Mayu shekara ta 2020. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara hada mu a cikin wannan majalisi mai albarka, a cikin wannan shiri mai albarka, shirin hasken Alkur'ani. Jama'a, in ba manta ba, wannan shine shirinmu na 18 wanda tun farkon wannan wata mai albarka muka fara gabatarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka a cikin wannan shiri, ya azurta mu da neman yardar shi da neman kusanci zuwa gare shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, muna masu tsanantuwa zuwa gare shi da tsananin soyayyar da muke ma littafinsa. Ya Allah, muna roƙonka ka ƙara haskaka zukatanmu da hasken wannan littafi mai albarka, ka fahimtar da mu abubuwan da bamu fahimta ba, abubuwan da muka fahimta kuma ka ba mu ikon tasirantuwa da su a cikin rayuwarmu, ka sa su zama mana wani tsanin da zai ƙara kusantar da mu zuwa gare ka, ya haifar mana da daraja da kima ta musamman. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Allahumma amin. Idan ba a manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya daidai gabar da muke ta tattaunawa dai akan Annabi Musa alaihi salam da abin da ya faru tsakanin shi da Fir'aun, a kokarin bayyana alakar Musa alaihi salam, alaka ta musamman da shi da sandarsa. Inda muka fara ambatan wasu daga cikin ayoyin suratu Taha, in ba manta ba, mun sa ayoyin suratu Shu'ara da ayoyin suratu Taha su zama mana madubin da za mu rika kallo wajen kokarin hado kan wannan kissar da kuma tattaunawa a kanta. Ba mu karanta ayoyin suratu Taha ba, yau za mu karanta su insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى،
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى هرزوا كرشن كسا وأنن أين سنا بينا منا كمين دا مكفتا أبن دا يفارو قبل لوكا تند النبي موسى zai wurgar da sandansa a gaban matsafa a cikin ayoyin suratul shu'ara ba a ambaci abubuwan da suka faru da wannan details ko da fayyace zance ba anan kuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya fara ba mu labarin da cewa wala qad araynahu ayatina kullaha fakadaba wa aba fir'auna mun nuna masa ayoyin mu gaba daya duk abin da zai taimake shi ya imani domin kar ya zama yana da wata hujja akan cewa ba a bayyana masa ba Allah ya ce duk mun bayyana masa amma sai ya bijire to lokacin da annabi Musa ya wurga sandansa a matakin farko sai fir'auna ya ce ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa falana'tiyannaka bi sihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa fir'auna ya ce kai yanzu Musa ka zo ne kana kokarin ka fitar da mu da mutanen mu da iyalan mu da dangin mu daga wannan gari namu mai albarka to wallahi rantsuwa irin tashi kenan ba wallahi yace ba amma lana'tiyannaka bi sihrin mithlihi tabbas ko shakka ba mu zamu zo maka da tsafi irin wanda ka zo da shi amma faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa ka sa mana lokaci kamar da muke bayani ya zabi shi kuma Musa yace maw'idukum yawmu zinati ranan hawan daushe ko ranar hawan sallah ko ranar hawan bariki ma'ana ranar da dai jama'a za su tawo la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa qala maw'idukum yawmu zinati wa an yushara an-nasu duha fatawalla fir'aun fajma'a kaydahu thumma ata fir'aun a daidai wannan lokacin sai ya shiga kulle-kulle makirce-makirce mitin-mitin da ganawa a wata riwaya da take da alaka da wannan kissa har cewa aka yi fir'auna ya zaɓi wasu jaruman samari su 40 ya sa aka je aka koya musu gwanancewa a tsafi suka koyi tsafi cikin takaitaccen lokaci suka karance shi domin su fito na fito da Musa in ka fahimci wannan zaka gane dalilin da yasa su matsafan nan a ƙarshen kissar suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr mun yi imani da Allah mun tuba muna neman gafarar sa da akan abin da ka tilasta mana mu yi tsafi saboda shi ya tilasta musu su koya ina fata mun gane to anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa
Fir'auna ya je ta kulle-kulle da mitin-mitin domin fito na fito da annabi Musa. A daidai wannan lokacin ne Musa ya ce, wailakum la tabtaru alallahi kadiban fayusitakum bi'adab. Ahirtunku kar ku kuskura ku kaji ƙarya ku danganta ta ga Allah. Me yake nufi a nan? Duk abin da zai zama barazana ga tauhidi sunan shi ƙarya. Ko da ba wai ƙaryan aka yi a zahiri an yi ƙaryar da ba gaskiya ba, saboda gaskiyar da tafi kowace gaskiya a bayan ƙasa ita ce Allah shi ne abin bautawa da gaskiya. Wannan ita ce gaskiyar ƙarshe. Ƙaryar da tafi kowace zama ƙarya a bayan ƙasa, gabas da yamma, kudu da arewa, ita ce haɗa Allah da wani. Shi ya sa Musa alaihi salam ya ce, la tabtaru alallahi kadiban fayusitakum bi'azab. Allah sai ya rugurgu da ku, ya narkar da ku da azaba. Wa kad khaba man iftara. Duk wanda ko ya dingina ƙarya ga Allah ya tozarta ya shiga uku. To fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa. Lokacin sai Allah yake ba mu labarin, sai matsafin nan suka zo suka tattaru. Fatanaza'u amrahum, Musa yana musu gargadi, su kuma suna ta tattaunawa, suna tsubbacewa a gefe ana tattaunawa. Ma'ana ru'usu a sahara sun gama haɗuwa kenan, kawunan manya-manyan matsafa sun haɗu. Wa asarru najwa, suka dinga keɓewa. In ba a manta, suna keɓewa suna tattauna, in ba a manta ba mun ambaci cewa akwai shugabanninsu wanda su ne ake faɗa wallahu alam Sabur da Azur da Hafhaf da Musaffa. To waɗannan su ne malaman, su ne manyan jagorori na matsafan. To su ne suka dinga tattaunawa. Suka ce fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa. Suka ce fa ajmi'u amrakum ko fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa, afwan, fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa. Ku hada makircinku, ku hada kullatanku, thumma atu saffa, ku zo sahu, proper organization ke wanda yake nuna mana komai za a yi, koda na ƙarya ne, in aka tsara shi aka yi bashi wani external decoration mai kyau, aka kawata shi a zahiri, yana dan taimakawa wajen siya tunanin mutane, don aka tsari yana da kyau. Sun matu saffa, sai suka ce wa kad aflaha al-yawma man ista'ala. In zuwa ne, in ji matsafa, suka ce wallahi duk wanda ya ci riba yau ya zama shine mai galaba, to ya more. Me dalili? Ai akwai abun farin ciki a ce ala ru'usil khala'iq, ma'ana akan idan duniya a ce yau kai ne ka ci galaba. Kaga ɗan ƙauyen nan da suka shigo birni za su je su ta ba da labarin ai wane da wane sun ci galaba. To su a nan sai suka ce wa kad aflaha al-yawma man ista'ala, ko Musa ne ya ci nasara ko mu. To gaskiya wanda ya ci nasara a cikin mu ya ɗaukata. Ko kuma suna nufin a cikinsu wanda sandarsa da igiyarsa ta iya tsayuwa bata narke ba, ba a matsala bai same ta ba, to ya gama shan kwana a babun kusanci da Fir'auna. To a lokacin suka ce ya Musa, imma an tuke wa imma an nakuna awwala man alqa, qala bal alqu fa idha ibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a qulna la takhaf fa awjasa fi nafsihi khifata Musa qulna la takhaf innaka anta al a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as sahiru haythu ata. Suka wurgar da suka ce Musa, ko dai ka wurgar ko mu fara wurgarwa, ya ce su wurgar. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara Musa ya dan samu wani furgici a cikin zuciyarsa, har dai aka kai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya natsar da zuciyarsa, ya bashi umarni cewa ya wurgar da shi ma ya wurga sandansa. In la takhaf innaka antal a'la, kar ka ji tsoro, kai ne wanda zai ci riba, kai ne wanda zai ci nasara. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. Daidai nan gabar muka tsaya, mun dan koma bayani domin mu samu gadar da za ta hada mana karatun yau da na jiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da Musa, ka jefa sandarka, kana jefawa talqaf ma sana'u, da zarar ka jefa za ta rikide ta koma maciya, sai ta hade abinda sana'u, abinda suka aikata. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sana'u? Saboda akwai ilimi a cikin aikin su, ko ɗanya ne. Dalili na biyu, Allah bai ce ka wurga sandarka za ta haɗiye macizansu ba, saboda in ya ce haka an tabbatar da cewa macizan ne kenan. mun gane sai Allah bai ce ka wurga sandarka za ta zama macijiya sannan ta haɗiya macijansu ba in aka faɗi haka to an tabbatar da cewa macizan ne na gaskiya to kuma ba macizai na gaskiya ba ne saboda yukhayyalu ilayhi ne takhyil ne dama shi sihirun takhyil tsafi na rufa'ido yana da alaka ne da ɓangarori guda uku ko dai abin da yake ƙarami a mai da shi babba ko abin da yake babba a mai da shi ƙarami ko kuma abin da yake tafiya a wani yanayi a juya shi kawai sai kaga wani yana tafiya kan shi a ƙasa ƙafafuwansa a sama in yana so ya shiga ofis din wani yana so ya kama shi kenan sai ya shiga ofis din yana tafiya taka kanshi a ƙasa a ƙafafuwan shi a sama to daga nan sai ya ce ya mai ofis ko wani mai abin da aka so a fiye imanin shi ya firgita sai ya ce to ai na ga wasu takardu suna gangarowa na ga sizinka yana saukowa ya fito daga ofis ɗinka zai je wani waje akwai matsala ya kamata mu san ina sirrin ka zai abin nan zai je haka ake ma wasu daga haka ne sai a siya imanin shi sai ya sa wannan matsafin makirin mutumin nan sai ya je masa aikin da zai narkar da imanin sai ya halakar da shi Allah ya kare saboda haka ko dai a mai a jirkita abu ya canza daga asalin yadda yake ko kuma a rikidar da wani abu daga asalin yadda yake ya canza yanayi duka waɗannan da suna daga cikin ɓangarori na sihiri takhyil ma'ana sihiri ko tsafi na rufa'ido so Allah subhanahu wata'ala sai ya ci gaba da cewa talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata fa bayan nan sai Musa alayhi salam sai ya jefar da sandansa a nan a suratu Taha sai ba a bamu labarin ma ya jefar da sandar ba saboda a nuna maka takaituwar lokacin kawai kai tsaye Musa ya bi umarnin Allah ya jefar da sandar ko ya ruga sandar ba ya jefar ba in ya jefar ba din ma'ana ba kenan ya wurga ta domin sai wani abu da ya wurga ta take a nan ta koma macijiya mai girma sai ta haɗe waɗannan igiyoyin nasu da sandunan nasu wanda suka koma a rufa'ido suka koma a macizai so take a nan fa'ulkiyar saharar sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa take a nan sai matsafan nan suka kawai sai aka ga sun zube tilqa'iyyan ma'ana automatically kai tsaye without any more delay ba wani jinkiri ba wani abu take a nan suka zube ulqiyas saharatu sujjada kawai kowa ma dan ya gansu suna sujjada ne ba a jama kai ka ce ba amma ga san da suke tafiya sujjadan ba take a nan suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa wanda a daidai wannan gabar nan ne wani waje na musamman inda Allah ya ambaci sunan Haruna da Musa me yasa suka fara gabatar da sunan Haruna akan Musa duk da cewa Musa ai shine mai annabta da manzanci na asali wannan yana da cikin asalin dalilin karatun na ambatan wajajen da Allah ya ambaci sunan Musa da Haruna a tare dalilin da yasa a nan suka gabatar da sunan Haruna akan Musa dalili ne biyu ko uku wallahu alam dalili na farko shine da yawa daga cikin su ko wasu daga cikin su ko jagororin su kaga ai sun san Musa da Harun to kuma sun san cewa Haruna ya girma Musa kuma haka abin yake to sai suka gabatar da Harun akan Musa saboda fifikon shekaru a inda kuma zaka ji an gabatar da Musa akan Harun saboda bisa la'akari ne da cewa Musa shine mai asalin annabci da manzanci dalili na farko kenan dalili na biyu wallahu alam shine domin a bayyana mana cewa Harun ai a baya Allah ya Musa alayhi salam ya roki Musa Allah Musa alayhi salam ya roki Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya hada shi da dan uwan shi wanda zai taimake shi wajen da'awa ko هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ألا أنسى مكة الدعاء فزام جومي بياني أكن كومي كارن بياني أكن ونن جبا فدو من أتبتر ما موسى عليه السلام كيوا ألا يا كرب الدعاء تحرق شما سوننك دا سونن نموانك تارما أكي أنبخنش حرمت أفنى suma sun san cewa sun tabbatar da manzancin ko annabtan dan uwanka kaga akwai fa'ida kenan wallahi alam fa kun kiyar saharatu sujadan matsafan nan a sashi anan suka zube suka yi sujada me yasa matsafan nan da suka ga maciyar annabi Musa ta hadiye sandunan su basu ci gaba da gaddama ba dalili shine duk wanda ya san abu ya san wani ilimi to yafi sauran mutane gane mai ilimin na gaskiya su yanzu matsafan nan suna da ilimin tsafi sun cika sun tumbatsa da tsafi da sanin makamarsa wannan ilimin nasu zai taimake su su gane mai tsafin gaskiya da wanda ba tsafin bane to ilimin su ya taimake su su gane wannan abin da Musa ya yi ba tsafi bane saboda suna da ilimi kamar kai ne yanzu likita da yazo yana magana sai wani wanda ba likita ba yazo yana ta bayani yana komun surutin shi likitan da ya san likitanci zai gane wannan ba likita bane haka malami misali malami na gaskiya wanda ya sha ilimi ya koshi ba surutin wani ne da abin nan zai ja shi ba a'a saurin magana da surutu wani abu ne daban amma kana zaune kana gane wannan mai karatu ne koda yana ingina a cikin magana koda zai iya magana ba sai a rubutu in kana da ilimi zaka gane wannan malami ne amma wanda yake hayaniya da abin nan zaka gane wannan hayaniyar ce saboda haka babu tinkaro a wajen masu ilimi da hayaniya da karaji da tarasi da kuma ilimi wanda aka gina shi akan tirakuma na asali na ilimi saboda haka wannan kuma a kowane baji ne teloli sun san teloli ɗan uwansu masu gini da injiniyoyi sun san abin yanzu wanda yake injiniya na kwarai da ya shigo wani gini ya wani gida da ya ga an gina yana gani ya zai ce wanda ya kula da aikin gidan nan ya san abin da yake ko makila bai san shi ba bai gan shi ba me yasa saboda albaratu tadullu ala albahi duk inda kaga tashin raƙumi yana nuna raƙumin ya bi ne to ingantuwan wannan ginin yana nuna cewa lallai wanda ya kula da wannan ginin ya san abin da yake to shi yasa take anan matsafan nan suka yi sujada bayan sun yi sujadan kuma suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun kalli abun mamaki fir'aun ya san musa ya san capacity sa ya san abin da musa zai iya ya san wanda ba zai iya yi ba ya ga tasowar annabi musa ya ga yadda sanda da hannun annabi musa suke tabbatar da mu'jizarsa amma duk da haka musa a duk da haka fir'aun bai yi imani ba amma su waɗannan matsafan rana ɗaya a lokaci ɗaya da suka ga mu'jiza a take tsanan suka yi imani wannan yake nuna mana ashe shiryar wannan ma'ana shiryuwa ba ana samun ta bane da yawan ilimi ba ana samun ta bane da yawan experience ba ana samun ta bane da yawan shekaru ba ba ana samun ta ne da wani matsayi da mutum yake da shi a duniya ba ba ana samun ta bane da ba ana samun ta bane da yawar dukiyar mutum a'a inna ma huwa tawfiqun min Allah tawfiqi ne daga Allah datarwa ce ta musamman daga Allah subhanahu wataala Allah ya zaɓi mutum ya shiryar da shi yasa yake da matukar muhimmanci kullun ka rika roƙon Allah Allah ya shiryar da kai kuma in ya shiryar da kai ka rika kokarin addu'a da roƙonsa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma mukalli wanda Allah ya bamu labari a cikin banu Isra'il watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min alghawin Allah ya bashi ilimin at-taura amma kuma sai ya zamana bai tasirance da abin da yake cikin wannan littafin ba bai haskaku da shi wannan ke tabbatar da cewa za a iya samun mai ilimi amma kuma bai san Allah ba saboda haka wannan ilimin bai da amfani ka duba masana kimiyya waɗanda suka yi ƙere-ƙere suka gano abubuwa da yawa a bayan ƙasa a sararin samaniya technology da abubuwa da yawa amma duka wannan bai taimake su wajen sanin cewa Allah shine abin bauta da gaskiya shi kaɗai kaga akwai matsala
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم فأكي أنا نسي فرعون يتي ينزكو كن يدكو إيماني كافو أمباكو إذني wannan ita ce ko shi ita ce hanyar mugayen mutane a cikin al'umma kullun suna jiran cewa kada na kasa da su su wani abu sai sun ba su izini to yana da kyau mu gane cewa a hanyar zuwa ga neman yardar Allah ba a jiran kowa ba a jiran izinin kowa ba a neman izinin kowa ba ka jiran mahaifi ko mahaifiya ba ka jiran da ba ka jiran mata shi yasa ita ma matar Fir'auna bata jira shi ba sai ta ce rabbi ibni li indaka baitan fil janna ko ta roki Allah cewa Allah ka gina min gida a janna ta yi imani kenan haka nan Nuh alaihi salam bai jira din shi ba Lut bai jira matarsa ba to wannan ke nuna mana cewa tafarkin da zai kai ka zuwa ga neman yardar Allah da samun rahmarsa da gafararsa zaka kira kowa ne amma ba zaka jira shi ba zaka ci gaba da tafiya yasa su mata ce anan suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa din kamar yadda Allah ya ba mu labari fir'auna ya nuna musu cewa zai musu uquba amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr anan sai fir'auna ya wata ƙarya da kowa ya san ƙarya ce yace wannan shine babban ku wanda ya sanar da ku tsafi a wata ayar a Araf yace innahu lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahliha fasawfa ta'lamun wani kullu kullu ne da kuka yi jiya da sai karan jiya to wannan da kake cewa yayi shirya makirci to ai bai san waɗannan matsafin ba kai ka gayyace su kuma da yazo da suka zo ba kama bane sun gana ba to ya za a yi ka ce kuma shine babban su kuma sun kulla sun yi kullu kullu ne domin su ruguza daularka wannan ke tabbatar mana da cewa wanda ya bar tafarkin Allah Allah yana abin nan dagula masa lissafi har ya rika fadan maganganun da shi ya san ƙarya yake yi wanda yake sauraron shi ma ya san ƙarya yake to a daidai wannan lokacin bayin Allah nan matsafan nan kenan take anan suka koma masu imani suka ce mun ji mun gane wallahi abinda kake so kai na ka yanke hannuwan mu ka yanke kafafuwan mu min khilafin ma'ana za a yanke hannun dama a yanke kafar hagu domin a rasa balance a tafiya kaga mutum ba zai iya samu balance ba kenan a tsayuwarsa ba zai samu balance ba yace kuma wala usalli bannakum fi jidu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa zan sa a tsire ku a tafe ku a farkon gari a inda kowa zai rika ganin ku a fuskan fada ko a fuskan fada sannan za ku san cewa tsakani na da ku waye ayyuna ashaddu azaban wa abqa waye zai fi tozarta a bayan kasa sannan waye zai fi wanzuwa a cikin rayuwa ta mutunci suka ce lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat al-isar huna at-tafdhil suka ce wallahi ba yadda za a yi mu daga kafa mu fifita ka kai fir'auna akan abin da yazo mana na gaskiya ala ma ja'ana min albayyinat wallazi fatarana nan tana da ma'ana biyu ko dai ya kasance kai ka fir'auna ka sani wallahi ba za mu fifita ka akan abin da muka samu na gaskiya ba da abin da ba za mu fifita ka akan kuma wanda ya halice mu ba ko kuma ya zama na wallazi fatarana kasam ne rantsuwa ce suka yi wallahi ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba mun rantse da wanda ya halice mu kaga a take anan har sun san cewa waye ya halice su suka ce faqdi ma anta fa ai faqdi ma anta qadi kai fir'auna yi abin da kaga dama ba dai rayuwa bace to mu ran namu bai da rayuwar mu bace da wata kima akan babin tauhidi watan tade ta Allah mun yadda mu sadaukar da rayuwar mu mun yadda ka yayyanke mana kafa da hannaye mun yadda ka kashe mu wannan ke tabbatar da cewa akan al'amarin bin Allah akan tauhidi to bai kamata mutum ya fifita rayuwar duniya akan lahira ba saboda me matsafan nan yanzu da suka juye suka zama masu imani suna da yaqinin cewa ita rayuwar nan takaitacciyar rayuwa ce so bai kamata su fifita ta akan rayuwar tabbas ba ita kuma rayuwar can ta tabbas ana samun ta ne ta hanya daya tas tal
ta hanyar bin Allah da yin abin da Allah yake so. Sai yasa suka ce kai abin da ka ga dama. Sai yasa aka ruwaito daga Ibn Abbas sai ce ku kalli abin mamaki. A farkon yini kanu saharatan fajara sun kasance masu tsafi fajirai fasikai ma'ana ba su da imani amma wa fi akhirihi tahawwalu ila barra karshen yini kuma suka koma bayan Allah. Wannan yana fa'idantar da mu wata fa'ida ne muhimmanci ɗan uwa. Fa'idar ita ce kar ka rudu da halin da kake ciki na imani, baka san me zai faru gobe ba. Shi yasa yake ce da muhimmanci ka roki Allah, Allah ya tabbatar da kai. Sannan kar ka raina wani ka muzanta shi ka nuna cewa baya kan komai ka rika aibata masa saboda yana kan bata, baka san me zai faru da shi ba. Saboda me duka al'amuran yana wajen Allah ne subhanahu wa ta'ala. Kuma Allah ne juya zukata ne lokacin da ya so. Shi yasa yake da matukar muhimmanci kowa ya rika waiwayin zuciyarsa ko da yaushe, kuma ya shagalci da kansa ya daina kallon wane da wance suna kaza suna kaza ba su da abin da suke bai da kyau. A'a, tuno da kanka, tuno da abin da kake yi wanda bai da kyau. Kai ne ya kamata kai makanka aikin, ba wani zai maka ba. Kai ne ya kamata ka gyara abin da yake tare da kai na kuskure. Idan kai wannan, to tabbas ka kama hanyar neman yardar Allah, ka kama hanyar tsira da samun falalar Allah subhanahu wataala ta duniya da lahira. Ba shagaltuwa da wane da wance suna kaza suna kaza, har wannan ya saka manta da abin da yake kanka ko abin da yake wajibi a kanka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira, ya ƙara haskaka zukatanmu da hasken wannan littafi mai albarka. Saboda yanayin lokaci za mu dafa aya a nan insha Allahu. Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan darasin da ya abin nan kwanan nan darasi kenan, ma'ana inda muka yi alƙawarin cewa za mu ambaci dalilan da ya sa sandan nan take rikidewa, sandar Annabi Musa kenan ta koma maciziya, ba wani abu wanda ba macijin ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.